This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Zahra Aminu Faje da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 21 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka a Nijar sun buƙaci hukumomin mulkin sojin ƙasar su gaggauta mayar da ƙasar akan turbar demokradiyya kamar yadda General Tiani ya yi alƙawari a washe garin juyin mulkin a bara. A cikin shirin za a ji kuma kira da masana ke yi cewa kamata ya yi 'yan Najeriya da gwamnatin ƙasar su ba da ƙarfi wajen sarrafa da kuma fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Kamar kowanne ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar, wanda a yau shirin zai haska fitila a kan zaɓen Ghana, inda ake ƙulla alƙawura da ƙudurori tsakanin 'yan ƙasar da masu neman mazafin iko. Muna kuma ɗauki da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Zahra da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Manzon musamman na Amurka Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a yau Litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Hochstein ya shaida wa manema labarai cewa yayi wata ganawa ne ma'ana da Nabih Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro, zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki. Inda a yau ne sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin ƙasar. Mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce harin na jiya Lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin Lebanon, kuma ba auna sojojin na Lebanon Isra'ila ke yi ba. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima a yau Litinin, inda ta baiwa majalisar damar zaɓa alƙalin kotun ƙolin ƙasar, matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. Ya zuwa yanzu alƙalin da ke da matsayi na biyu a kan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alƙalin ƙasar, lokacin da babban alƙalin ya ritaya a shekaru 65. Canje-canjen na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alƙalin alƙalin Pakistan, Qazi Faiz Isa, ya yi ritaya a ranar 25 ga watan Oktoba. Jam'iyyar da ke mulki ta Prime Minister Shehbaz Sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar a wani zama na musamman da Majalisar Dokoki a ranar Lahadi. A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyara bazata Ukraine domin goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin ƙasar. Ziyarar ta Austin ta zo ne kwanaki bayan da Amurka ta sanar da dala miliyan 425 a matsayin sabon tallafi ga Ukraine da ya hada da na'urorin tsaron sararin samaniya da makaman yaki. Jami'ai a Kyiv sun ce hare-haren da Rasha ta kai da jirage marasa matuƙa sun raunata akalla mutum ɗaya a babban birnin Ukraine a yau. Rasha kuma ta kai hari da jirage marar matuƙi a Melikov da ke kudancin Ukraine. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 18 da aka ƙaddamar da hare-hare da su a cikin dare. Manazarta Amurka sun gargadi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaɓen fadar White House. Yayin da aka fara kada ƙuri'a a jihohi da dama, mataimakiyar shugaban Amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta yi jawabi ga manema labarai, inda ta kara sukar abokin takararta a siyasa tsohon shugaba Donald Trump. Daga baya Trump ya fayyace cewa yana magana ne akan abokiyar takararsa ta Democrat, amma ya sake maimaita ikrarin zafafan kalaman da ƴan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna. Ba lalle bane salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida muryar Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar ƴan sa-kai ta RSF ya sauya shiga tare da wasu dakaransa, matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni 18 da suka gabata. Magoya bayan sojojin sun wallafa hotuna a yanar gizo suna nuna Abugla Kaikal, tsohon hafsan sojin da ya zama babban kwamandan RSF a jihar Algeziri da ke kudu maso gabashin kasar bayan yayi murabus. Daga baya kungiyar RSF ta wallafa wata sanarwa ta cewa Kaikal ya sauya shiga ne bayan wata yarjejeniya, kuma ta ce ta yi hasarar sojojin da suka sauya shiga tare da shi a gabashin jihar Algeziri inda Kaikal ya fito. Sojojin waɗanda a baya-bayan nan suka bayar da rahoton samun galaba akan kungiyar ta RSF a sassan birnin kasar, ta ce Kaikal ya yanke shawarar daukan matakin ne saboda rashin amincewa da ajandar RSF.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, bari mu bude taskar rahotannin mu daga jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyin fafutuka na gamayyar DTC DCTR suka buƙaci hukumomin sojin ƙasar CNSP su gaggauta ɗaukan matakan mayar da ƙasar akan turbar demokaradiyya, kamar yadda General Abdulrahman Tiani ya yi alƙawari a washegarin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Ƙungiyoyin sun yi wannan kira ne a taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai. Ga dai Salamu Muni Barma da ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar kungiyoyin na gamayyar DCTR a ƙarƙashin jagorancin Isuhu Sidibe sun fara ne da nuna gamsuwa kan wasu muhimman matakan da suka ce hukumomin mulkin sojan Niger sun ɗauka daga lokacin da suka karɓi madahu kawo yau.
Concernant la sécurité, la DCTR soutient l'approche du président du CNSP.
Yace a fannin tsaro DCTR na goyon bayan hanyoyin da shugaban majalisar CNSP ya mai da hankali kansu, wato hada hanyar sulhu da hanyar karfafa matakan soja, sannan tana ra'ayin karfafa hulɗar ayyukan soja a tsakanin kasashe makwabta. Kungiyoyin sun jinjinawa gwamnatin mulkin sojan Niger dangane da yadda ta yi tsayin daka wajen biyan albashin ma'aikata a kankari duk da takunkuman da kasar ta fuskanta a baya, sannan sun ayyana jerin wasu matakan da hukumomin suka dauka a tsawon watanni 15 na mulkin rikon kwarya da suka kira abin ayaba. Lawal Sallau Tsayyabu TSA shine kakakin DCTR.
Rage ma abinci mai tsada da rage waɗansu abubuwa, kayan masarufi da man feta da aka rage, to abubuwa ne wanda aka yi na alheri.
To sai dai gamayyar kungiyoyin ta buƙaci hukumomin mulkin sojan akan maganar mayar da ƙasar kan turbar demokradiyya kamar yadda aka alkawalta a baya.
Wa'adin da suka ɗaukan makansu sojawa shekara uku suka ce za su yi, su haɗa kan 'yan ƙasa su gyara komi da komi a dawo yanayi na demokratiya. Muna tsammanin za a dawowa cikin yanayi na demokratiya akan hanya ta maslaha ta tattaunawa. Mu tahiya ce ta Latijawa, to shi ne mu a DCTR mutane ne wa'anda ke son kwanciyar hankali, kuma mutane ne wa'anda ke fatan ƙasar Nijar ta dawo ga yanayi na demokratiya, ta dawo da yanayi na kiyaye haƙƙin ɗan adam.
Wannan kira na haɗakar DCTR na zuwa a wani lokacin da wasu bayanai ke cewa gwamnatin mulkin soja ta fara shirye-shirye domin gudanar da taron wakilan rukunonin al'ummar Nijar na ciki da waje da nufin tantauna makomar ƙasar a siyasance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu ko bari mu garzaya makociya Najeriya. A yayin da masu kanana da matsakaitan sana'o'i ke kokawa game da yanayi da manufofin tattalin arziki na gwamnatin tarayya kama daga cire tallafin man fetur da ƙarin haraji da kuɗin wutar da ƙarin kuɗin wutar lantarki da daidaita tsarin kuɗi da sauransu ke durƙusar da ayyukan su. Wasu masana na gani kamata ya gwamnati ta canza salon kamun lujayinta a fannin manufofin tattalin arzikin. ‘Yan ƙasa kuma su karkatar da tunaninsu daga shigowa da kayayyakin amfani yau da kullum zuwa ga sarrafawa da kuma amfani da su a cikin gida kana a fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare don ceto tattalin arzikin ƙasar daga durƙushewa. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan kira dai yana ƙara samun ƙarfi ne a yayin da masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke rasa jarin su sakamakon yadda darajar naira ke ƙara faduwa kuma ba sa iya sayan kayayyaki daga waje ko sarrafa na cikin gida da ke buƙatar shigowa da kayayyaki wanda ake alakantawa da tashin dala tsadar wutar lantarki tashin farashin kowace litar man fetur da dai sauransu. Fitacciyar 'yar kasuwa kuma jagorar kamfanin fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje ta ce ganin yanayin da Najeriya ke ciki ta fuskar tattalin arziki dole ne a karkata ga fitar da amfanin gona.
Sunana Binta Gaude, shugaban kamfanin Gaude Agro Export Company da ya kware akan fitar amfanin gona daga Najeriya zuwa sauran kasashen duniya. To, ina so in yi amfani da wannan dama, gani yanayin kasar mu ta shiga in jawo hankalin mutane, mu karkata mu mai da hankalin mu wurin fitar amfanin gona irin su zoko, riɗi, zogala, jinja da dai sauransu daga kasar mu Najeriya zuwa sauran kasashen duniya.
Shi ma fitaccen ɗan kasuwa kuma mai sharhi akan kasuwancin zamani Alhaji Jamilu Abdulsalam ya bayyana cewa
akwai abubuwa waɗanda suke su ne ƙashin baya na gudanar da kasuwanci a kowace ƙasa kuma su ne ƙashin baya na hasashen cigaba na kowace ƙasa. Misali akwai maganar wutar lantarki, idan har gwamnati bata mai da hankali an samar da wutar lantarki a wannan ƙasar ba, wanda wannan wutar lantarki kowace irin kasuwanci zaka yi, kowace irin masana'anta za ka gudanar dole ne sai da wutar lantarki, saboda an cire maka tunanin sayan diesel, tunanin sayan generator, gyaran generator da yake. Na biyu, dole ne sai gwamnati ta samar da abinda ake cewa LC letter of credit ga 'yan kasuwa waɗanda suke iya siyo kayayyakin amfani a ƙasar waje. Misali akwai kayan da za su siyo domin sarrafawa a gudanar da aikin masana'antu kamar a ce raw materials da machines da za su, wanda dole sai gwamnati ta shiga ciki ta ba su dama cewa to CBN ta ba da dala ka tura zuwa kamfanin da zaka siya a kowace ƙasa ce a duniya har a kama ka kayan ka kai kuma ka biya a naira.
A wani bangare kuma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Gurfi ya ce
tabbas halin da muka samu kanmu hali ne wanda ɗan Najeriya bai taɓa tsammanin zai samu kansa a wannan hali ba. Babban abun da ya jawo mu a halin da muke ciki shine karewar darajar naira. To ina gani yana da kyau gwamnatin tarayya ta tabbatar da ta yi abubuwan da zai karfafa kamfanin na cikin gida su tsaya. Yanzu akwai kamfanin America wanda ake kira Protect and Gamble, duk bukatun kayan mata da jarirai kamfanin ne yake a Africa guri uku ya kafa shi, Ibadan, South Africa, Johannesburg da kuma Cairo. Amma yanzu saboda halin da ya samu kanshi ya rufe na Najeriya fatan ba a ciniki ba. Mun san kamfanin nan mai yin Panadol da sauran magunguna su Andrew Liberson wato GlaxoSmith ta rufe kwanan nan, kamfanin Pfizer sai da ya sayo rufi har yanzu ana nan ana can. Wannan yana nuna maki dole gwamnatin tarayya ta canza salo, waɗannan kamfuna a yi abin da suke bukata, sannan na cikin gida a raya su. Kowa yana ganin yanzu saboda rayuwar da aka yi ma kamfanin cikin gida yau ba mu bukatar siminti, za ka je ka sai ko na mangal buwa ko ka sai na Dangote kuma ya wadatar da mutumi, zai hana sauran al'amura a taimaka ma 'yan Najeriya. Ya zama na duk waɗannan abubuwan muna sarrafa su muna amfani da su, kuma gwamnatin tarayya ta fara nuna wannan misali. Gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su zama suna bada ayyuka ga mutanen, kuma ana lissahin abinda muke kira cost benefit analysis, menene zai amfani jama'a.
A bayan nan dai, 'yan Najeriya na ta tafka muhawara mai ƙarfi akan shawarar Babban Bankin Duniya wanda ya jaddada mahimmancin tabbatar da cewa gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aiwatar da sabbin manufofinta. Lamarin da ake ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi a kai, wasu na ganin wannan bai dace ba don talakawa na cikin munin yanayi. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Mahmud Kwari da shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ba ma su siya azar maula ba makiya yanci din lalai ba da idan masu tuba da wannan ba hada kai ba zai wani karko ba kanci kuma bai dada komai.
Masari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Na saki ra'ayina wajen zabi mutum saboda fati ko saboda ne saboda cancanta zan zabi mutum.
Ko da musulmi ba na son ta amma albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya.
Oh gaskiya ni dai ban vote. Ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Yasa gaskiya ni dai shekaran gaban vote.
Yau shirin na kasar Ghana akan batun ban kasar inda ake kulla alƙaura da kudurori tsakanin ƴan ƙasa da masu neman kama madafin iko a dakacin
a birka mutun ne ƴan dacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da farida baki ne iko
madalla. Masarare tuni hukumar zaben kasar Ghana ta ayyana ranar 7 ga watan Disambar bana da ke tafe a matsayin ranar da al'ummar kasar waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Kamar yadda masana a fagen demokaradiyya ke faɗi, zaɓe shi ne ginshiƙin kafar ƙulla alaƙa ko alƙawari tsakanin 'yan ƙasa da masu mulki. Alƙawaran dai ana gina su ne akan abubuwa da za su inganta rayuwar al'ummar ƙasa, musamman fagen tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi, zamantakewa da sauran muhimman fannonin rayuwar bil'adama. A nan masana harkokin demokaradiyya sun sha nana ta muhimmancin cewa mai kada ƙuri'a yana auna dalilinsa kafin ya yanke shawarar wanda zai zaɓa, saboda asalo na demokaradiyya ƙuri'ar ɗan ƙasa ita ce kimarsa. Kazalika tsarin demokaradiyya ya baiwa 'yan ƙasa damar tuhumar shugabannin da suka jefa wa ƙuri'a a yayin zaɓe, muddin suka gaza wajen cika alƙawari ko yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu gabanin zaɓe. Ƙasar Ghana dai na cikin jerin ƙasashen duniya masu tasowa, kuma tana cikin ƙasashen nahiyar Afirka da ake ganin kamar demokaradiyyar ta kama tafarkin zama da gindinta. Yanzu haka dai al'ummar ƙasar ta Ghana na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ƙudurinsu na jefa ƙuri'a a wannan zaɓe na bana, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdalla Bako ya haɗa wannan fili daga birnin Accra.
Ni ina zabe ne domin ni manna da inci ina kishin kasa na, kuma zaben da nake yi ina duba wanda ya cancance nake zaba.
Zabe ga tamu a kasar mu Ghana wannan a sama ga anya tsaye, ni dai tsakani da Allah dani kada ƙuri'a na ba musulmi, domin saboda bazan zabe jam'iyya na ga musulunci na ba, koda musulmi ba na son ta amma albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya. Mai magana Alhaji Yoba dan gidan bawa na
uku. Ni gaskiya zan diba kan cancanta ne, ko kuma mutum ya taba yi mun taba ganin adalcin da yayi mana, eh Allah ya so yanzu gudin zan diba cancanta ne. Da kan bayan na diba ra'ayi ko siyasa ko ni sai ko ina son mutum sai in zabe shi, amma yanzu ga insha Allah Allah ya so yarda na saki ra'ayina wajen zabe mutum saboda fati ko saboda ni saboda cancanta zan zabe mutum.
Mutum zabe da ke zuwa ni zai ma'adili zabe wanda zai zo ya duba yayi muna adalci, kuma ya taba yi yayi an gani ni a matsayin nayin kasa, kuma batun manifest shine zan duba a cisa inda ni zan yi zabe na kenan.
Ni dai a cikin ababai na dan duba in yi zabe, na farko dan duba mai shin dan wana musulmi ne, na biyu kuma dan duba promises da ababai da mai shi ke cewa inda ya zo dai ne ya kasance gaskiya mai shi da ya kokarta ya yi ababai da za su kawo ma al'umma sauki.
Oh gaskiya ni dai ban vote. Ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Kiya ka vote ma wani yazo yana nashi wannan nashi daban. Yasa gaskiya ni dai shekaran gaban vote.
Mabambantan ra'ayi kenan daga wasu al'ummar Ghana game da dan takarar da suke da niyyar zaba.
Komai ya fada mana kariya ne don ba ma su siya azar maula ba. Makiya yanci din lalai ba da idan masu tuba da wannan ba hada kai ba
shin ne kamata masu kada kuri'a su duba dan takara kafin su kada kuri'ar su tambayar da nayi wa Dr. Imran Muhammad director shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a na kasa ko NCCE a takaice
ba kamar yanda muka sani da wannan shekara ne na zaben masu shugabancin kasa a nan Ghana to kamar dai kanda kullum muke nasiya mulkin demokratiya ya kunshi abubuwa da yawa in aka kai zabe wayanda suka fito suka ce a zabe su da mu al'umma masu zabe muna da hujjoji dai daban-daban da yake muke kafawa mu zabi shugabanni yau a nan kasar mu Ghana batutuwa nan da yawa kan tazancin shanin karatun yara ta wurin aiki tattalin arziki to in za mu yi zabe abubuwan da ya kamata mu duba kenan doka na kasa dai bai hana ka kan ka zabi shugaba kan wani fanni daban ba amma wanda yafi muhimmanci ne ka zamana kaman ka zabi shugaban da zai kawo maka ci gaba a kasa wayannan abubuwan kuwa da ne zancen su a farko kabilanci kan batun addini kan batun da kila mai shi kudi dai zai doki auya rude ka auya maka babban kyauta da yasa ka zabe shi mun yi zabe kan wayannan abubuwa zai waye gari kaman watakila wanda ka zabi kaman don iya baka kudi ka zabe shi don saboda kudin shi na farko tunda saboda kudin shi ka zabe shi ya baka kudi ya maka babban alheri ne baka da hanya a waye gari kace zaka question shi kace zaka saya sayin daka ka tambaye shi a kace zaka yi kaza don me shi na yami ya sai kuriyanka
zaben jin ra'ayin jama'a da nayi na samu wasu da dama da suka nuna cewa su ba za su kada kura'a ba domin sun gaji da zaben shugabanni da ba su tausayin jama'a kuma ba su cika alƙawari shin me zaka ce game da haka
sai mu ce yanzu duniya duka akwai kunci amma abin da zai kawo muna ya sunan shi kwanciyar hankali shine in ranar zabe ya kai mu kokarta mu je mu yi zabe masalan da kenan ne in baka je kai kai zaben ba wani su za su je su zabi maka abin da zai zama na watakila bai zama maka alheri ba saboda shi mu kokarta ranar zabe ya kai mu je mu yi zabe wani abin nan gefa kuriya wani abu ne da ke sawa kaman kai dan kasa mai cikakken yanci ya zama na kaman muryanka ya zo cikin mulkin kasanka saboda shi kar mu gaji mu je mu yi zabe zance na karshe shine yau kasan mu na Ghana muka duba matasa na da yawa sosai zaben da zamu yi ga kuma roko muke yi ma matasa muna kuma musu nasiya mu je mu yi zabe cikin kwanciyar hankali kowa na nufin kaman wanda zai zabi ya dace kaman mai shin nan ya ci nasara amma ba haka bane ka zabi naka wasu kuma sun zabi nasu an kidaya kuriya ya zama na kaman nakan nan bai yi dadin kai ba duka ni shekarun gumi kaddara akwa ke rugumi kaddara sabon karo ya zawo in sabon karo ya zagayo da kila kai kuma kai nasara
to Allah ya kyauta masu rare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu Ahmadu Jin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta
kuma da la'agaida na kwari da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da Murtala zai gabatar mana da shiri na gaba
ana ci gaba da dakon matsaya ko hukuncin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika wato CAF kan takaddamar da ta taso tsakanin Najeriya da Libya dangane da wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta yi zargin yadda aka jefa dan wasan ta cikin hatsari a makon jiya bayan da hukumomin kasar Libya suka karkatar da akalar jirgin su yayin da suke shirin sauka a birnin Benghazi don fafata wasan su na biyu kwana biyu bayan da Najeriya ta karbi bakuncin Libya din ta kuma doke ta da ci daya da nema a wasan farko a birnin Uyo NFF din ta yi korafin kulle tawagar yan wasa da jami'anta na tsawon sa'o'i kusan 18 a filin jirgin saman da aka karkatar da su na al'abrar na marin da ya sa suka yanke shawarar kauracewa buga wasar to sai dai ta kwararta ta kasar Libya ta musanta hannu akan karkatar da jirgin nasu da kulle su tsawon sa'o'i inda ta ce ba daga gare ta bane umarni ne na hukumomin kasar duk da yake ita ma ta yi nata korafin cewa jirgin su ya sauka a Port Harcourt maimakon Uyo inda suka buga wasan tare da su ma share su a filin jirgin saman na tsawon sa'o'i 2-3 hukumar ta CAF da ta miƙa lamarin ga kwamitin ta na gaggawa wanda tuni kuma ya karbi takardun korafi da na kariya daga kasashen biyu a jiya Lahadi A daya bangaren kuma Najeriya ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar kwallon kafa da cin kofin duniya ta matasa mata ƴan ƙasa da shekaru 17 ta hukumar FIFA bayan da ta sami nasara a karo na biyu kan Ecuador da ci hudu da nema a ƙarshen mako. Wannan ya bata adadin maki 6 a cikin wasannin ta biyu, kasancewar wasan ta na farko a makon jiya ta lallasa New Zealand da ci hudu da ɗaya, kuma yanzu haka ita ce ke saman rukunin A na gasar, yayin da ya rage saura wasa ɗaya ta buga a matakin na rukuni. Sauran kasashen da suka sami tabbacin tsallakewa zuwa matakin na quarter final tun yanzu sun hada da Spain da ke saman rukunin B da maki 6 a cikin wasanni biyu, sai kasashen Korea ta Arewa da Ingila da suke da maki 6-6 a rukunin C, yayin da ba san mace tuwo ba rukunin D, inda Poland da Japan suke kan gaba da maki 4-4, Brazil na bin su da maki 3. Kasashe uku ne yake wakiltar nahiyar Afirka a gasar, da suka hada da Najeriya da Kenya da kuma Zambia. To sai dai tuni da sauran biyun suka sami tabbacin yin wajerar tun daga matakin na rukuni, kasancewar ba wadda take da maki ko ɗaya kawo yanzu da aka buga wasanni biyu. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya kuka kan yadda jan katin kura ke kokarin haifarwa kungiyar kuma baya a fafutukar da take yi na kawo ƙarshen kamfar lashe manyan kofuna, yana mai cewa wajibi ne su dauki matakin shawo kan baiwa ɗan wasan jan kati. Hakan ya biyo ne bayan jan katin kura da aka baiwa ɗan wasan kungiyar William Saliba a wasar gasar Premier da suka buga da Bournemouth a ƙarshen mako, lamarin da ya sa kungiyar ta sha kashi da ci 2 da nema. Saliba shi ne ɗan wasan kungiyar ta Arsenal na uku da aka baiwa jan katin kura a wannan kakar wasanni, bayan da aka taɓa kurar Declan Rice da Leandro Trossard, lamarin da Arteta ya ce tilas ya taka wa lamarin birki. To ƙarshen labarin wasannin kenan, Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Manzon musamman na Amurka ya isa birnin Beirut a yau Litinin domin tattaunawa da nufin samar da mafita kan tashin hankalin da ake yi akan iyakar Isra'ila da Lebanon. Hodgson ya shaida wa manema labarai cewa ya yi wata ganawa mai ma'ana da Nabih Berri, kakakin majalisar dokokin Lebanon, kuma zai tattauna da membobin gwamnati da sojoji akan al'amuran tsaro, zaman lafiya da kuma wadatuwar tattalin arziki. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a yau Litinin, inda ta baiwa majalisar damar zaɓa alkalin kotun kolin kasar, matakin da jam'iyyun adawa da kuma masu zaman kansu suka soka a matsayin cin zarafi ga 'yancin shari'a. Ya zuwa yanzu alkalin da ke da matsayi na biyu akan karagar mulki zai fara aiki ne kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar. Jam'iyyar da ke mulki ta Prime Minister Shehbaz Sharif ta amince da sauye-sauyen kundin tsarin mulkin kasar a wani zama na musamman da majalisar dokoki a ranar Lahadi. Manazarta Amurka sun gargadi 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaben fadar White House. Yayin da aka fara kada ƙuri'a a jihohi da dama, zafafan kalaman da 'yan takarar shugaban kasan biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna ba lalle bane salon ya kai ga nasara, kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida murya Amurka. Rundunar sojin Sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa kai ta RSF ya sauya shiga tare da wasu dakaransa, matakin farko da wani babban jiko ya dauka tun bayan soma yakin da bangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni 18 da suka gabata.
To masu sauraro, iya abin da zamu iya kawo muku yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin tsaka mai wuya, inda masu fashin baki suka fafata akan zaben da ke gabatowa na nan kasar Amurka. To haka sai a tare mu a wannan lokaci domin cin wannan fashin bakin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Jesham wacce ta shirya ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chan. Baba Yafu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ya bamu alkhairi nan nasa. Amin sama amin. Makwana lafiya. Wassalamu.